sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 5 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa birnin London ya dau harami a yayin da ake shirin kaddamar da Sarki Charles na uku a gobe Asabar.
Wato a gaskiya wannan abu ne mai dimbin tarihi sannan kuma mai muhimmanci ga mutanen Britaniya saboda idan ka duba
a kasar Ingila kuma wata kotun aikata manyan laifuka ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike Ikweremadu hukuncin daurin shekaru 9 da samun sadin laifi a karkashin dokar bauta ta zamani.
To wannan ya nuna kenan a kasar Burtaniya doka da oda tana aiki akan kowa da kowa ba tare da la'akari da matsayinka ko mukamin ka ba.
Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan shirin alurar rigakafin cutar shan inna da gwamnatin kasar Kamaru ta kaddamar tare da haɗin gwiwar hukumar UNICEF. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
To jama'a na muku barka da dare ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ne gwamnatin mulkin sojan kasar Mali ta sanya sabuwar rana domin jefa gudanar raba gardama na kundin tsarin mulkin kasar da aka jinkirta da nufin share fagen gudanar da zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa. Wuri'ar da aka shirya gudanarwa tun ranar 19 ga watan Maris ita ce ta farko a jerin zabukan da ake son maido demokradiyya a wannan kasa ta yammacin Afirka bayan da sojoji suka yi juyin mulki sau biyu tun daga watan Agustan shekarar 2020. An dai jinkirta jefa kur'ar ne don baiwa hukumomin gudanar da zaɓe ƙarin lokaci yadda za su yi shirye-shirye ɗaukacin yankuna 19 na ƙasar ta Mali su samu damar kaɗa ƙuri'a. Mai magana da yawun gwamnati Abdullahi Maiga ya sanar a gidan talabijin na ƙasar a ranar Juma'a cewa za a gudanar da zaɓen raba gardama a ranar 18 ga watan Yuni. Ya ƙara da cewa hakan na nuni hukumomi da gaske suke kuma za su cika alƙawarin demokradiyya. Gwamnatin sojin Mali dai ta tushe kunninta ga matsin lamba na cikin gida da na ƙasa da ƙasa cewa su gaggauta komawa ga mulkin farar hula inda suka yanke hukuncin tsawaita wa'adin miƙa mulki bayan sun gaza gudanar da zaɓen da suka alƙawarta a watan Fabrairun bara. A ƙasar Sudan rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin fada a birnin Khartoum babban birnin ƙasar da kewaye a yau Juma'a duk da tsagaita buɗe wuta na mako guda da ɓangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince. Ya bayyana cewa dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na ƙoƙarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban ƙasa da hedkwatar sojoji. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi tar da ci gaba da tashin hankalin. Ya sanya takunkumi hana duk wani ɗan Sudan da ke kawo cikas ga demokradiyya a ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka gudanar da hada-hadar kuɗi da ke da alaƙa da duk wani asusu ko ƙadarori a Amurka. Tashin hankalin da ke faruwa a Sudan babban abin takaici ne kuma cin amanar jama'ar Sudan ne a fili waɗanda ke buƙatar gwamnatin farar hula da kuma miƙa mulki ga demokradiyya, in ji Biden a cikin wata sanarwa. Ya ce wannan tashin hankalin wanda tuni ya awon gaba da rayukan ɗaruruwan fararen hula da aka fara a cikin watan azumin Ramadana bai dace ba, tilas ne a dina. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce a yanzu COVID-19 ba ta kai matsayin annobar da ke buƙatar kulawar gaggawa ba. Sanarwar da ta fito a ranar Juma'a alama ce da ke nuni da cewa alamar kawo ƙarshen annobar corona da ta haifar da matsanancin ƙulli ta durƙusar da tattalin arzikin ƙasashe tare da kashe miliyoyin mutane a duk duniya ya kai. WHO ta ce annobar ba ta kawo ƙarshe ba sam duk da cewa ɓangaren kulawar gaggawa ga cutar ta zo ƙarshe. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta lura da hauhawar kamuwa da cutar a kwanan nan a kudu maso gabashin Asiya da gabas ta tsakiya. WHO ta ce har yanzu dubban mutane na mutuwa daga cutar a kowane mako. Kuna son labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta danganta yawan hadarurrukan jiragen kasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke iyaka da Ukraine da cewa zagon ƙasa ne daga wasu da ba san ko su waye ba. A rahoton da aka buga a shafin Twitter ranar Juma'a Ma'aikatar ta ce hare-haren kusan sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen ƙasa na sojin Rasha na gajeren lokaci. Rundunar sojin layin dogo na Rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri, inji ma'aikatar, ko da yake jami'an tsaron cikin gida na Rasha za su fuskanci matsin lamba kuma. Da alama zai kasance ba za su iya ba da cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen ƙasa na Rasha daga harin ba. A halin da ake ciki, Ukraine ta harbo ɗaya daga cikin jiragen ta maras matuƙi da ke samun matsala a tsakiyar birnin Kyiv da yammacin Alhamis. Rahotannin da suka bayyana a farko daga jami'an gwamnati sun ce jirgin Bayraktar TB2 mara matuƙi na abokan gaba ne, amma daga baya rundunar sojin sama ta ce jirgin na Ukraine ne. Ministan harkokin wajen Canada ta faɗa ranar Alhamis cewa ƙasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar ƙasar China saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunƙurin tursasawa dangin wani ɗan majalisar dokokin Canada ɗan asalin Hong Kong. Ministan harkokin wajen ƙasar Melanie Joly ta ce ma'aikatarta na kiran jakadan ƙasar China zuwa ga tattaunawa domin a jaddada cewa ƙasar Canada ba za ta amince da wannan katsalandan ba. Ta ce rahoton hukumar leƙen asiri ya nuna cewa an kai hari kan ɗan majalisar dokokin ƙasar mai ra'ayin mazanjiya Michael Chong da 'yan uwansa 'yan Hong Kong bayan Chong ya soki yadda Beijing ke keta haƙƙin bil'adama. Chong ya yi suka kan yadda Beijing ke mu'amala da musulman Uyghur a lardin Xinjiang da ke ƙasar China, ya ce da ya kamata tuni an kori jami'in diflomasiyyar daga Canada. Ta gaida Idris Abdullahi Bako wanda ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A ƙasar Burtaniya gobe Asabar ne, idan Allah ya kai mu, za a gudanar da bikin kaddamar da Sarki Charles a zaman jagoran babbar masarautar ta Ingila. Sarki Charles, wanda ya gaji mahaifiyarsa marigayiya Saroniya Elizabeth II, shi ne mutum mafi karancin shekaru da aka kaddamar kan karagar mulkin masarautar, wacce ke da tarihin sama da shekaru 700 da kafuwa. Akan haka muka tattauna da wani mazaunin Burtaniya kuma mai fashin baki kan lamuran masarautar, Muhammad Gali Abdulkadir, wanda ya fara da bayyana yanayin da birnin yake ciki a halin yanzu.
Okay, to shi dai wannan biki za a gudanar da shi ne a Westminster Abbey. At Westminster Abbey wani katin guri ne wanda ya haɗa da manya-manyan guraren da ake irin wannan naɗin-naɗin. Tuntun daga sarakuna kamar guda biyar da suka wuce a nan ake naɗa su. Sannan kuma a nan kuma majalisar, wato members of parliament ta majalisar suke zama. Gari ya cika saboda daga birni da ƙauye da ma wato sauran ƙasashen nahiyar wato Turai ai suna central London a yau.
Na'am.
Duk inda ka duba mutane ne baki wanda suka zo wato su shaida.
Menene matsayin wannan bikin ga kasar Burtaniya da kasashen duniya da ma kasashen mu, musamman da ita Ingila ta yi wa mulkin mallaka?
Wato a gaskiya wannan abu ne mai dimbin tarihi, sannan kuma mai muhimmanci ga mutanen Burtaniya, saboda idan ka duba wato wannan masarautar ba karamin kuɗi take jawo wa ƙasar nan ba, sannan kuma ba karamin martaba ma take jawo ba, saboda wato royal family idan ka duba sun ce suna mulkin ƙasar nan tun kafin ma a ce za a kafa wato siyasa. Duk yawancin abubuwan da ake a yanzu kusan tare da su ake yi, duk abubuwan da kake gani na wato siyasa ne, ko abin da ya shafi wato sarauta da sauransu, haka duk duniya ma gaba ɗaya nake cewa ina da hannu a ciki. Sai dai ba wani lokaci ba za ka gane ba, amma mutum ba zai gani ba, sai ya ga kamar a zaune suke a kwance suke ba sa komai, amma a gaskiya wato da su ake damawa. Yanzu ka haka irin kasashen idan ka duba su suke mulki, har yanzu su suke mulkin yawanci irin kasashen har yanzu.
Na'am. Wani abun da yake ba da mamaki shi ne irin yadda, kamar yadda ka yi bayani, yanzu suna gani da girma da kima da kuma wato muhimmanci ita wannan sarauta, alhalin su ire-iren waɗannan ƙasashen kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka tursasawa ƙasashen da suka mallaka, ko kuma ƙasashe masu tasowa da suke bisa tsarin irin wannan tsari na sarauta, na cewa lalle-lalle sai sun rusa wannan tsarin, sun dawo wani tafarki na demokradiyya.
kwarai da gaske wato ai abin da ya faru shine zai fi musu saukin jiwa mutane wato ai wannan lokutan namu na da da suka zo yankin sarakuna sun kusa ba su hadin kai na su mulke ko ba haka ba waɗanda suka ba su hadin kai sun kyale amma duk yawancin waɗanda ba su ba su hadin kai ba sai su ga cewa kai matsala ne fa wajen su saboda haka abin da ya kamata a yi shine su kawo siyasa da ba dan wato yawancin sarakunan sun ki su ba su hadin kai ba na su mulke su ba to da ina tabbatar maka da cewa da har yanzu sarakuna su suke mulki su sun san muhimmancin wato sarakunan gargajiya wato mugunta ce da zan ce dai wato idan su samu ainihin wato su mulki saboda ɗan siyasa shi za ka iya tankwasa shi da kake so
su kuma sai kuma su yi ƙoƙarin rusa na wasu amma su suka ci gaba da nasu kuma suka tsare nasu
kwarai da gaske suka rike nasu saboda sun riga sun san ai muhimmancin wato idan ka saka duba wannan abin nan idan kuka rasa wannan masarautun naku wato kun rasa abubuwa da dama al'ada kun rasa al'ada
to bari mu dawo mu dibi shi kan shi sarkin bayan tsawon lokaci a ce kusan shekaru 70 yanzu an rantsar da shi ko kuma za a kaddamar da shi a matsayin sarki wanda ya gaji sarauniya Elizabeth ta biyu ana ganin kuma shine sarki mafi karancin shekaru da aka rantsar da shi a cikin kusan shekaru 700 da suka gabata ko wani abu makamancin haka shin wane ne shi sarki Charles Philip Arthur
Charles wato ba wani bane ɗaya ne ga ita kun Elizabeth kuma shi ma kansa sarki ne tun wato tana sarautar ma kafin ma Allah ya karbaranta wato ai kusan ina jin shi ne ma ke yawancin yin wasu abubuwa so kaga wato idan muka tsaya muka lura sai mu ga cewa wato mutum ne wanda yake sarki ne misali kuma yarima ne sannan kuma mutum ne wanda yake yana son ainihin wato yanayi mai kyau a duniya ainihin wannan wato gurbatar da duniya ta yi yana taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an samu canji sannan kuma mutum ne mai son noma
Muhammad Gali Abdulkadir kenan mazauni Burtaniya kuma mai fashin baki kan lamuran masarautar kasar har yanzu dai a Burtaniya wata kotun aikata manyan laifuka ta yanke hukunci a yau Asabar kan tuhumar da ake yi wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike Ikweremadu na safarar koda domin sakawa yarsa da ba ta da lafiya kotun dai ta daure Ikweremadu ne tsawon shekaru 9 da wata 8 yayin da matarsa ta sami hukuncin daurin shekaru 4 kana likitan da ya jagoranci lamarin shi kuma ya sami hukuncin daurin shekaru 10 kasancewar shi ma an taba dasa masa koda a can baya ta irin wannan hanyar Masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar ya yi bayani kan darussan da ke tattare da wannan shari'ar.
To wannan ya nuna kenan a ƙasar Burtaniya doka da oda tana aiki akan kowa da kowa ba tare da la'akari da matsayinka ko mukaminka ba. Kuma dokar su tana aiki akan kowa ne ko da daga wace ƙasar duniya ka taso. Inda ka taka ƙasar su to dole ne kai shirya cewa za ka ɗauki alhakin da ke tattare da dokokin ƙasar su. Ikweremadu a nan Najeriya babban mutum ne don tsohon shugaban majalisar dattawa ta Najeriya ce kuma a nahiyar Afirka ta yamma tsohon shugaban majalisar wakilai ce ta nahiyar Afirka ta yamma to a nan Najeriya idan irin wannan ya faru da yawa za ka ga akan la'akari da mukaminka ko kuma abin hannunka ko kuma dangantakarka da wani to can su ba ruwansu da irin wannan tsari akwai darussa kamar guda 5 waɗanda muka fahimta daga wannan hukunci darasi na farko shine doka tana aiki akan kowa da kowa komai mukaminka na biyu kuma shine kotunan su ba su cika ɗaukar katsalandan ba domin akwai mutane da yawa da suka yi ta rubuta wasiƙu zuwa ga kotu suna neman a yi sassauci akan hukuncin da za a yanke ko da yake dai duk wasiƙun da suka rubuta aka tankwara da kuma kuskure ne suka yi domin ba ka ɗaukar takarda kawai ka rubuta wasiƙa zuwa ga kotu ta wata ƙasa sai ka bi ta koyi ma'aikatan harkokin ƙasan wajen ƙasar ku wanda su kuma za su tura ga babban jami'in jakadancin wannan ƙasa din na diplomasiya wato embassy naku na waccan ƙasa to su ne waɗanda za su ɗauki wannan abu a tsari na hudda ta ƙasashen duniya su je su kai mu wannan kotu to kaga ba a yi wannan ƙa'ida ba sannan na uku kuma shine ana la'akari da yadda kotun ta yi shari'ar nan ta yanke ta gama cikin ɗan gajeren lokaci ba irin kotunan mu na Najeriya wanda za ka samu an yi shekara 20 shekara 30 shekara 10 ana tafka shari'a guda ɗaya takici takicin newa sai bayan shekara kamar 10 sai a zo a ce ana so a musanta wadannan madogara ko caji da ake da shi akan wanda ake gurfanawa babban darasi da wannan shari'a za ta tabbata bayar shine wadanda suke a madafan mulki madafan iko madafan hukuma a jamhuriyar Najeriya da bukatun kasashen to su koyi duk irin abubuwan da suke sha'awa ko suke kwadayi ko yake kai su su je balaguro ko kuma ziyara ga wadannan kasashen wala Allah neman lafiya ne ko neman ilimi ne ko neman harkar kudi ne ko neman kasuwanci ko wata dangantaka to sai kokari su gina irin wadannan a kasashen mu tunda muna da kudi da za a iya duk wadansu abubuwa da ka gani a Burtaniya ko America ko China ko wata kasa muna da kudin da zamu yi irin su a nan gurin
na'am barista wannan hukunci da aka yanke wa Ikure Maru kusan an ce shine na farko bisa wata sabuwar doka wadda take yaki da wato wani sabon nau'i na bauta menene wannan dokar ta kunsa kuma menene alakata da laifin da shi Ikure Maru aka tabbatar da ya aikata
to wato a shekara ta 2000 majalisar dinkin duniya da duk kasashen da ke karkashin ta suka aiwatar da wani kuduri wanda ake kira Millennium Development Goal wato hanyar yanda yake wannan karni na shekara 100 ne zuwa za a inganta rayuwar duniya gaba daya to na farko daga cikin su shine inganta ƴancin dan adam to a karkashin nan ne kowace kasa take tsakurowa ta yi dokar kasar ta ita Burtaniya ta tsakuro ta yi dokar kasar ta cewa haramun ne a saida wani bangare na jikin mutum wala Allah mutum na da rai ko kuma mutum matacce ne haramun ne in har za a yi amfani da wani bangare na mutum to sai shi mutum ne da kanshi da kashin kanshi yake na sadaukar da abuna a yi amfani da shi don nemowa ne ya samu lafiya
to majalla kada manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka akwai da wasu ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan shirin allurar rigakafin cutar shan inna da gwamnatin kasar Kamaru ta kaddamar tare da haɗin gwiwar hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ga yara ƴan kwana ɗaya da haihuwa zuwa shekara ɗaya ga wakilin mu Muhammad Awal Garba
ina tare da shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi a kasar Kamaru Baba Mustapha shin me dalilin da ake wannan allura ga yara kanana
eh abinda insha za yi wannan allura din da na uku kenan ana kira wannan din room 3 so uku kenan tun da yake cewa wannan su yaya ba su samu wannan rigakafin din ba to shi sa aka duba gani cewa eh gara an sake hannu uku din domin kowane yaro shekara yau nan zuwa shekara daya ya samu wannan polio din abinda yasa yana daga saka fa yaya sai kenan kamar ku ce a gara mai kuma na uku nan to shi ne na uku nan ake farawa yau juma'an nan domin cewa dukkan al'ummar masu yaya da zai musu wannan rigakafin din to yadda ai musu rigakafin din saboda cewa yara dewa suna kaman suna nakasawa kan wannan ciwon din har ce a watakila harbin shi aka yi ya hadu da iska ba iska bane shi ne wannan ciwon din ne polio
to yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman
an ware gidaje da yawa na musamman cewa gidaje ake shiga gidaje ake shiga amma a can cikin din a doktan din an sa post office na gida da faransa post office wanda kuma zai rubuta da su mai ayyan su a can kuma wanda ba su kai gida kuma ana zuwa gidaje ana yi musu
wannan kungiya da suke gudanar da wannan allurar shin akwai wadansu abubuwa da suke bayarwa ne kuma daga nasu samun kuɗaɗen su
a ka zan cewa shi ita jami'an shi ya ci wani duniyan nan
UNICEF
suna da mutane dewa a rumar dewa da suke zuwa kuda ciki da mai taimaki dai telekoki shi sa suke wannan abin din to sun rasa inda su a gara an taimaki telekoki domin da akwai iri-iri shi wannan rigakafin din yanzu mun gama wannan din muna jira kuma na wani ana kiran shi sasumi na yara masu shekara daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar za a yi shi ko na baya
fatan ka ga al'umma a garin cewa su shi ruwa wajen karban wannan allura da kake
domin na gaya musu cewa don Allah su karbi wannan alluran din ba wai cewa ana musu ƙarya kusan yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su bata abubuwan na gwamnati gwamnati ba ta kashe mutane garin sa ba wai ta kashe al'umman sa ba domin cewa samu zama samu lafiya in ba lafiya kuma ba abin da za a yi sai kuma ayi mun kuma ta sannan kuma gara kuma a yana akari da su a kula da su ai musu wannan rigakafin din saboda gobe shine manyan gobe
shi ma shugaban shiyoyi uku na kasar jamhuriya kamaru Musta Jibrin Hamza mun tattauna da shi kan allurar rigakafin ga abin da yake
ina tare da Jibrin Malam Hamza wanda yake shine shugaban committee gudanar da wannan allurar rigakafi na polio wanda a ce wa yara kanana a kasar kamaru musamman shiyar jihar littoral assalamu alaikum
wa alaikum
gashi yau nan kuna gudanar da campaign na wannan allurar rigakafi wanda ake yi a kanana daga kwana biyu zuwa shekara guda kenan me ne din da kuke gudanar da wannan allurar rigakafi din ko me yasa kuke wa yara kanana
dalilin da ake ma yara kanana wannan allurar rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cututtukin kaman Chadi kaman Bangi kaman Nigeria kaman Guinea Equatorial to dole zamu tsare namu ƴancin na kasanmu na ƴaƴanmu da jikokinmu saboda allura ne ga kafi ba allura ce ake soka ba diga ta ake good ne ake digawa kwaya biyu a bakin yaro sannan sa a saka masa berni a yatsa saboda a tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu don ko an kara na biyu ba lahani amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu in ka duba yatsan su kaga akwai shaida ka san an yi ma yaro allurar rigakafi
karo na nauke nan da ake gudanar da wannan allurar a kasar kamaru
wannan karo na uku ne don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu yanzu karo na uku ne wannan da za a yi
waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa ƙasar Kamaru musamman ɓangaren lafiya a wannan cututtuka
wannan ƙungiyar da suke taimaka ma Kamaru ONG ne yanzu haka abun da muke tafiya ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi yana da GPS din da kake aiki ma wayan su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani in kana mummunan aiki suna gani saboda jite-jite ya yi yau a ciki shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke yi a gurin aiki.
Menene fatanka da al'umma kasar Kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bin gida zuwa gidan nan da kuma ganin cewa sun amshi wannan allurar ta rigakafi.
Ina dada roƙon jama'a al'umma gabaki ɗaya yau ana taimaka mun da alluroyi da su maganin kwalara su gidan sauro su waye saboda me talakawanmu da ba su da ƙarfin yi akwai maɗa bai da lafiya bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti to amma saboda dalilin wannan sai ka ga ɗa ya samu sawaba shi ma sai walillahi hamdu saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da ƙarfin zuwa asibiti yau asibitin mun za ka je she kana da kuɗi in ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu
to wani godiya za ka yi waɗannan ƙungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa ƙasar Kamaru
a kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri da fatan ubangiji Allah ya dada buɗa musu suna taimaka ma duniya gabaki ɗaya ba Kamaru ba
Hajiya Maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jarirarsu domin a yi musu allurar rigakafin ga abin da ta ce
me za ki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda me za ki faɗa kai
ba abin da za mu faɗa sai dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma ƴaƴanmu alluran in mun gode ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu vaccine kenan na rigakafi to ba abin da za mu ce shi godiya da kula da ake da mu da ƴaƴanmu
amma yanzu a ɗan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake yi na polio karo na uku me za ki faɗa sauran takobin ki mata wajen kawo waɗannan yaran da muka musu da allurar rigakafi
wallahi takarori na mata in an zo ana yi ka ku shakka ku fito ku kawo ƴaƴanku a yi domin wannan duk abin nan mu ne da riba riban mu ne domin ranan da yaro bai samu wannan allurar rigakafi ba gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari. Dauki bude baki a sa masa bude baki.
A cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya da duniya haɗin gwiwa da ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan damar kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka. Mama Awal Garba, muryar Afirka daga ƙasar Kamaru.
To madalla Muhammad Awal Garba, kada kai nisa domin ko lokaci yayi da zaka kawo mana labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafar kasar Jamhuriyar Kamaru na Afirka ko sai dai al'amuran yana neman yin cadewa tsakanin yan takarkarin guda biyu. Saidu Bamanjoya, tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka, ka tsakaninsa da tsohon kaftin kafa wuta zafi na kungiyar kwallon kafar kasar Jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions Samuel Eto, al'umma suna ganin al'amarin ra'ayi kalambarta a tsakanin su. Malam Zakari Sa'adu, masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar, ko Samuel Eto zai iya hayewa ko kuma Saidu Bamanjoya.
Eto Muhammad Awal Garba, gami da zaben da za a yi ranar 11 ga wannan wata da muke ciki, wato ranar Asabar kenan, Kamaru ta dau zafi a kotu ne bangare ana nan ana yakin neman zabe tsakanin wato Samuel Eto Face da kuma Saidu Bamanjoya mai barin gado. Kuma sanin kowa ne Samuel Eto Face yau kusan watanni biyu kenan ya gabatar da kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zabin, kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato ƴan wasan kwallon kafar kasar Kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira Sinafok, da ani wato tsohon dan wasa Shirimin Shitap yake jagoranta. Kwanakin baya zance yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci dutsafofin ƴan wasa su mara wa Samuel Eto baya, kuma a yanzu haka nan Samuel Eto ya samu goyon bayan ma shi kanshi Emmanuel Mabwankisak wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen, ya jinye kansa yace zai mara ma Samuel Eto baya. To ga dukkan base da ga dukkan alamu sai zama da cewa ita hukumar wasan kwallon kafa kasar Kamaru, kuma wasan kwallon kafa wato nahiyar Afrika CAF da ita FIFA ta jawa gwamnatin Kamaru kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar, saboda da akwai kishin-kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin Kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa. To wannan shi ne abin da zan iya gaya maka a halin yanzu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Juma'a ne gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta sanya sabuwar rana domin jefa ƙuri'ar raba gardama na kundin tsarin mulkin ƙasar da aka jinkirta da nufin share fagen gudanar da zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Wuriyar da aka shirya gudanarwa tun ranar 19 ga watan Maris ita ce ta farko a jerin zabukan da ake son maido da demokradiyya a wannan ƙasa ta yammacin Afirka, bayan da sojoji suka yi juyin mulki su biyu tun daga watan Agustan shekarar 2020. An dai jinkirta jefa ƙuri'ar ne don baiwa hukumomin gudanar da zaɓe ƙarin lokaci yadda za su yi shirye-shirye daukacin yankuna 19 na ƙasar ta Mali su samu damar kada ƙuri'a. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce a yanzu COVID-19 bata kai matsayin annobar da ke bukatar kulawar gaggawa ba. Sanarwar da ta fito a ranar Juma'a alama ce da ke nuni da cewa alamar kawo ƙarshen annobar corona da ta haifar da matsanancin kulle da dukusar da tattalin arzikin kasashe tare da kashe miliyoyin mutane a duk duniya ya kai. WHO ta ce annobar bata kawo ƙarshe ba sam, duk da cewa bangaren kulawar gaggawa ga cutar ta zo ƙarshe.
To madalla masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Letus Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.